الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddar haduwar mu a wannan yammaci na ranar Juma'a. A yau muna 11 ga watan Sha'ban, hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1444, wanda ya dace ma 3 ga watan 3 shekara ta 2023. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'us Sahih na Ash-Shaykhul Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il Al-Bukhari rahimahullah. Ba laifi kafin darasi na yau, idan da tambayoyi suna iya gabata. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, muna dai cikin kitabu Ahadisul Anbiya. Mun tsaya ƙarshen babi na 28, wanda baban yana da alaka da baban da ya gabata, don haka malam yi shi ba tare da wata tarjama. Wanda a ƙarƙashin baban malam ya zo mana da hadisai guda 3. Hadisi na farko, hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda, yake faɗa, naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na cewa, kila li bani Isra'ila dukhulul baba sujjadan wa qulu hibba. An faɗa ga banu Isra'il, su ne ƴaƴan Yaqub alaihi salam da jikokinsa, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya faɗa gare su na cewa udkhulul baba sujjada, ku shiga kofar wannan birni da aka umarce ku cewa ku shiga, halin kuna masu sujjada, ma'ana kuna masu duka kawunan ku lokacin da za ku shiga birnin. Wannan umarni ne Allah subhanahu wa ta'ala ya musu dangane da yadda za su aikata idan za su shiga wannan birni. sannan yace da su kuma wa qulu hiqqa ku fada ku ce ya ubangijinmu iya roƙonmu shine sarayen mana da laifinmu wannan kuma umarni ne ta fuskar fada cewa ga iya abinda za su fada bangaren aiki suna masu sunkuya kai shine sujadar bangaren fada su ce hibba ai su'aluna hibba ya ubangijinmu roƙon da muke maka shine sarayen mana da kurakuran to a lokacin nan sai suka canza fadar Allah subhanahu wa ta'ala da umarninsa shine manzo Allah yake fada fa baddalu wa dakhalu yazhafuna ala astahihim wa qalu habbatun fi sha'ara suka canza fadar Allah subhanahu wa ta'ala kuma suka canza umarninsa na cewa ga yadda za su aikata na su shiga suna masu sujada sai suka shiga birnin suna masu jan gindi shine az-zahaf ma'ana jan gindi sannan kuma maimakon su ce hibba sai suke cewa habbatun fi sha'ara kwaya a cikin gashi an gane ko wanda wannan yana nuna mana tsaurin kai na banu Isra'il yadda suka kangare ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala suka zo da abubuwa waɗanda suke marasa kyau wanda sun wuce lissafi kamar yadda Ubangiji ta'ala ya zano irin laifukansu a can cikin suratul baqara to a sababin canza umarnin Allah subhanahu wa ta'ala wata azaba ta damke su kamar yadda ya faɗa fa baddala allazina zalamu qawlan ghayra allazi qila lahum fa anzalna ala allazina zalamu rijzan minas sama'i bima kanu yafsukun ubangiji ta'ala ya saukar musu da wani yanki na azaba daga sama su waɗanda suka canza umarnin Allah subhanahu wa ta'ala wannan azaba ta halakar da su a sababin rashin da'a da suka yi ga ubangijinsu wanda mun yi bayani a darasi da ya gabata galibin musiba da bala'i da suke mamayar al'umma sababin shine bujire ma Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda ubangiji ta'ala yake faɗa zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhikahum ba'd alladhi amilu wa la'allahum yarji'un kamar yadda ya faɗa wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydiku duk abinda ke samu ku na musiba bai same ku ba ya same ku ne a sababin abinda hannayenku ta aikata to shi yasa anan da suka canza umarnin Allah subhanahu wa ta'ala ubangiji ta'ala ya danke su da wata azaba hadisi na biyu hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake ba mu labari game da annabi Musa alaihi salam daga cikin sifofin annabi Musa alaihi salam mutum ne wanda yake mai matukar kunya kamar yadda manzon Allah ya faɗa inna Musa kana rajulan hayyan annabi Musa ya kasance mutum ne mai matukar kunya sitiran mai matukar sitirce jikinsa la yura min jildihi shay'un istihya'an min wani abu na fatar jikinsa in ba fuska ba da abubuwan da abin da ya shafi hannu da ta wannan dugadigai da sauransu can annabi Musa baya bayyanar da wata fata ta jikinsa an gane ko baya bayyanar da fata ta jikinsa saboda matukar kunya da Allah ya masa fa azahu man azahu min bani Isra'il wanda ya cutar da shi sai ya cutar da shi daga cikin banu Isra'il waɗanda suka ringa wasu maganganu na rashin kunya ga shi annabin Allah annabi Musa na cewa ai ma yastatiru hadha tasattura illa min aibin bijildihi wannan lillifi jiki da annabi Musa yake yi suka ce ai baya yin shi ne saboda kawai wani aibi ne ke jikin fatarsa ma'ana yana da wani aibi a jikin fatar sa, shi yasa kullun alillibe yake baya barin aga jikin sa, imma minbarsin wa imma adra. Suka ce imma cutar albaras, ita ce cutar mele wanda fata take kodewa ta yi jajjawur. An gane ko? Sai suka ce wa imma adra, ko kuma kasancewar Musa yana da gwaiwa, wanda ita gwaiwa rashin lafiya ce wanda marinan mutum sukan kumbura su zamanto manya tamkar yadda ka san an cika iska. Suka ce to imma ɗayan biyu ne kawai, shi yasa ai bayya bari, wato bayya bari a ga jikinsa. Kamar yadda yake cikin wata riwaya cewa wai shi Annabi Musa in za su yi wanka bayya zan waye kutsa a cikinsu, kaura cewa yake. Wa imma afa, ko ta aibi can daban, Ubangiji ta'ala da ya yi nihin kukutar da Annabi Musa game da abinda suke faɗa masa na wannan ƙazafi, Annabi Musa ya kadaita sai ya tube ya dora tufafinsa akan wani dutse yana wanka. Lokacin da ya gama wanka ya gabato ya dau tufafinsa, wa innal hajara adabi sawjihi, wannan dutse sai ya fita da gudu ya tsere da tufafin Annabi Musa. Fa akaza Musa asahu, Annabi Musa alaihi salam ya dau sandarsa, wa dalabal hajara, ya bi bayan dutse da gudu sai da ya cin masa. Amma a lokaci, an gane ko, da ya bi dutsen da gudu sai yake fada yake cewa saubi hajar, saubi hajar, ya kai dutse tufafi na, ya kai dutse tufafi na. Haddanta ha ila mala'im min bani isra'il fara'awuhu uryanan ahsana ma khalaq Allah wa abra'ahu mimma yaqulu wa qama al-hajar. Sai da dutsen ya isa gun wata jama'a daga cikin banu Isra'il, suka ga Annabi Musa zir yadda Allah ya halicce shi, ko mu ce wannan yadda mahaifiyar shi ta haife shi, suka ganshi kuma mafi kyawun yadda Allah ya halicce shi. A wannan gaba malamai suka ce halaccin ganin al'aura domin wata larura. An gane ko? In an samu wata larura ban makawa, to ba a wannan yana halatta ganin al'aura. Kamar misali rashin lafiya ce wanda ba yadda za a yi amma wannan marar lafiya magani, dole sai al'aurarsa ta bayyana ga shi likitan da zai masa aiki, to anan ba laifi. Domin ka'ida malamai suke faɗa ad-daruratu tubihul mahzurat, wanda wannan ka'ida sun ciro ta ne daga cikin ayoyi na Al-Qur'ani da hadisai ingantattu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Daga cikin ayoyi na Al-Qur'ani fadar Allah subhanahu wataala, inna ma harrama alaikumul maitata waddama ولهم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن يضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. الله يا هذا التام wanda ya fada cikin larura cin mushe, alhali cin mushe kwa haramun ne, ganin al'aura ta wani haramun ne, illa kawai tsakanin ma'aurata ko kuma tsakanin mai gida da baiwarsa. Kamar yadda wani sahabi ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, yake cewa ya rasulullahi, tambaya nake, al'auran mu wane ne ya halatta mu bayyana masa ya gani, wane ne bai halatta ba ya gani? Manzo Allah sai ya ce masa, ihfaz aurataka illa min zawjika aw ma malakat yaminuka, ka kiyaye al'auranka kar ka bari wani ya gani sai matarka ko kuma abin da damarka ta mallaka na kuyanga. Don haka in har larura ta faru, wannan ba laifi bane. Amma kasancewar wani abu da yake wakana a cikin irin kasashen na bangaren abin da ya shafi kula da mata, abin da ya shafi aihuwarsu da wani sauransu, wallahi wani dan uwa likita yake faɗa min irin abin da suke haduwa da shi. Sai mace ta zo a ce za ta aihu ko za a yi mata aiki, sai a ce su zo su tsaye tsaya a gaban su, za su abin yana damun shi, kuma muka tattauna da shi yake cewa wannan kawai tsari ne wanda yake an kai an kawo sai a ce wai dogon karatu ne wai mata ba sa iya yi. Wallahi abin da yake tabbatar ne yace shi wannan al'amari kawai wani tsari ne aka zo da shi. Yaya za a ce mata ba sa yi, wai dogon karatu ne ba sa iya yi, wai na bangaren kula da 'yan uwansu mata da abin da ya shafi. Yace hatta da aikin su waɗanda ake, yace mutum da yawa yace waɗanda su matan, yace inda za a ba su horo na shekara guda ya isa su yi irin wannan aiki da sauransu. Don haka dai a takaice, in ba a kan larura ba, bayya halatta wani ya ga al'auran wani. Shi yasa a nan hikima ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala don ya kubutar da annabinsa annabi Musa alaihi salam game da abinda su banu Isra'ila suke tuhumarsa. Ubangiji ta'ala da kudirarshi ya sanya wannan dutse ya gudu da tufafin annabi Musa. Wannan yana nuna mana girman kudura ta Allah subhanahu wa ta'ala, wanda dutse yana daga cikin jamadat, dutsen unguwar ku tun da ka tashi kana yaro har ka girma ka taba gani ya motsa daidai da dani daya yadda yake kullun ana yake. To amma sai ga dutse ya fita da gudu, annabi Musa yana kiran shi, dutse ya ki tsayawa, amma wai sai da yaje cikin taron jama'a na banu Isra'ila sannan dutsen ya taka burki. Annabi Musa ya zo ya dau tufafinsa, fusatar da annabi Musa yayi ya dauki sandar shi ya ringa dukan wannan dutse, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari anan yace wa tafika bil hajari barban bi asahu, ya hadi yana dukan dutsen da sandarsa. Manzo Allah yace fa wallahi inna bil hajari lanadaba min athari darbihi salatan aw arba'an aw khamsan. Manzo Allah yace tabo ko kace burdi a jikin dutsen sai da aka samu uku ko hudu ko biyar a sababin dukan da annabi Musa ya yi. Annabi Musa ya mu'amalanci wannan dutse mu'amala ta wanda yake hankaltar mi ake. Me yasa? Saboda shi wannan dutse ya zo da abu wanda yake sabanin dabi'a. Shi yasa annabi Musa ya mu'amalanci shi mu'amala ta masu hankali, ta wanda yadda ake mu'amalantar mai hankali. Amma yanzu misali ka yi tuntube da dutse, idan ka zo kana bugon dutse me za a ce maka? Za a ce maka mara hankali. To amma dutse ya fita da gudu, ai ka san wannan sabanin dabi'a ce kenan akwai wani al'amari. To shi yasa annabi Musa ya masa irin wannan mu'amala, ya duke shi da sanda sai da yi mishi duka uku ko hudu ko biyar sai da sauye bayyana a jikin dutsen na bugon da annabi Musa ya masa. Wannan kuma wata mu'ujiza ce ta daban ga annabi Musa alaihi salam, wadda take tabbatar da annabtarshi da manzancinsa. Shine manzo Allah sai ya fada yace fazalika qauluhu ta'ala, wannan shine ma'anar fadar Ubangiji mai girma da daukaka a cikin suratul ahzab, ya ayyuhallazina amanu la takunu kallazina azaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu wa kana indallahi wajiha. Ubangiji ta'ala yace ya ku mu'minai kar ku zamanto kamar waɗanda suka cutar da annabi Musa, kar ku zamanto kamar su. Wannan aya tana hanin mu'mini duk wata sifa mara kyau wadda wasu daga cikin magabata suka siffanta da ita, to baya halatta shi mu'mini ya zamanto ya kamanta kanshi da su. Nan Allah yana hanin mu game da cutar da manzansa, cutar da ba cutarwa bata takaita ba akan manzansa, haka nan cutarwa ga dukkan wani mu'mini har izuwa kiyama haramun ne akan mu'mini. Shine yace kar ku zamanto kamar waɗanda suka cutar da annabi Musa. Ubangiji ta'ala ya kukutar da shi mimma qalu, game da abin da suke faɗa masa na cewa ai ba komai yasa yake lullube jikinsa illa kasancewar akwai wani aibi a jikin fatarsa. Sai yace wa kana indallahi wajiha, annabi Musa ya kasance mutum ne mai matukar alfarma da matsayi da daraja da karamci a gun Ubangijinsa. Wannan wani matsayi ne da Allah ya ba annabi Musa mutum ne wanda yake da alfarma a gun ubangijinsa, irin wannan matsayi Allah ya ba annabi Isa alaihi salam, kamar yadda ya ambata mana a can cikin suratu Ali Imran, ismuhul masihu Isa ibn Maryama wajihan fid dunya wal akhirah wa min al muqarrabin. To shine hadisi na karshe mallan yazo mana da shi, hadisin da Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda yake fada, wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi wani rabu, raban da yayi ganima ce ta yakin Hunayni. Qala rajulun, fa qala rajulun, sai wani mutum ya fada a sababin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan rabu ya fifita wasu akan wasu, wasu ya ba su, wasu ya hana su, wanda mutanen Madina daidai da ila akuya da manzon Allah bai dauka bai ba su. Galibin abinda aka samu na ganima manzon Allah ya rabe shi ga waɗanda suke al-muhajirun da waɗanda suke shugabannin wato kabilu na Larabawa waɗanda suka musulunta. To shine a lokacin nan shi wani mutum sai yake fada, wanda kamar yake yazo a wata riwaya shine Zulkhuwaisaratil Yamani, haka lakabin sa yake, yace inna hadhihi laqismatu ma urida biha wajhullah, yace wannan lalle rabu ne wanda ba a yi shi dan Allah ba. A wata riwaya yace inna hadhihi qismatu ma udida fiha wa ma urida biha wajhullah, wannan rabo ne wanda ba a yi adalci ba kuma ba a yi dan Allah ba. Ya siffanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da me? Zalunci. Abdullahi dan Mas'ud yake fada, fa ataitu nabiyya sallallahu alaihi wasallama fa akhbartu, sai na tafi gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na bashi labari game da wannan mummunar fada da naji. Bayani ya gabata akan wannan gaba, dan wani yayi abin da ba daidai ba, kaje ka fada ma wanda zai iya kame hannun shi ya sanya shi cikin hayyacin sa, wannan ba a kiran shi annamimanci, ba a kiran shi giba. An gane ko? Dani yana rashin kunya, yana rashin ladabi a unguwa, ka lallaba ka je ka fada ma mahaifinsa ko wani waliyin shi wanda yake kula da lamarin sa domin ya sanya shi cikin hayyacin sa, wannan ba kai da shi ba annamimanci bane. Ko wasu mabarnata ƴan ta'adda masu tada zaune tsaye, masu gurbata dabi'u da al'adu da addinin jama'a, suka kasance a unguwar ku, karaba ka je ka gaya ma hukuma domin su kawo musu farmaki, su kawo musu samame, wannan ba a kiran shi annamimanci, ba a kiran shi da mutu. An gane ko? Shi yasa anan Ibn Mas'ud yaje ya fada ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abinda wannan mutum ya fada. Fa gadiba, manzon Allah sai ya fusata, hatta ra'aytul ghadaba fi wajhi, yace wallahi sai da naga alamar fushi ta bayyana a fuskarsa. Kamar yadda yake cikin wata riwaya, fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta yi jajjawur tamkar an kwaba lalle. Kuma kada sannan manzon Allah sai ya ci, yarhamullahu Musa, Allah ya ji kan annabi Musa, qad uziya bi akthara min hadha fasabara, tabbas an cutar da shi fiye da cutarwar da aka mu, amma sai ya dau hakuri ya ji mai. Allah ya faɗa masa dama, ulaiikal ladina hadallah fa bi hudahu muqtadi, waɗannan su ne wanda Allah ya shiryar da su, dan haka kai koyi da shiryar su. Da Allah ya zano waɗannan annabawa 18 a nan cikin suratul an'am. Haka kuma Ubangiji ta'ala ya faɗa, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul, kuma Allah ya faɗa, qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukadhibunak walakinna adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadun wa laqad kudhibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudhibu wa uzu hatta atahum nasruna wa la mubaddila li kalimati llahi wa laqad ja'aka min naba'il mursalin. Ubangiji ta'ala yace, tabbas game da labarin manzanni ya zo maka, an cutar da su, cutarwa wanda ta kai gaya, an ƙaryatar da su, amma me suka yi? Fasabaru, suka dau hakuri, hatta atahum nasruna. Shi yasa annabi manzon Allah ya dau hakuri, ya jimre, yace tabbas, yace dan uwana annabi Musa an cutar da shi fiye da cutar wanda aka mu. Zamu tashi babi na gaba. Ala Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari rahimahullah, babu ya'kufuna ala asnamin lahum, babu qawlihi ta'ala ya'kufuna ala asnamin lahum wa qawluhu ta'ala mutabbarun ay kusran wa qawluhu wa qawlihi wali yutabbiru ay yudammiru ma alaw ay ma galahu. Qala haddathana Yahya ibn Bukayr qala haddathana Layth wa ibn Sa'd al-Fahmi al-Misri an Yunus wa ibn Yazid al-Ayli an ibn Shihab huwa az-Zuhri عن أبي سلمة بن عبد الرحمن هو ابن عوف أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نجن الكباف وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالأسود منه فإنه أطيبه. قالوا أكنت ترعى الغنم؟ قال وهل من نبي الا وقد رآها. مالم الله يجي كانسا نافدا wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na fadar ubangiji mai girma da daukaka a cikin suratul a'raf wajawazna bi bani isra'ila al-bahra fa'atu ala qaumin ya'kufuna ala asnamin lahum qalu ya musa ja'al lana ilahan kama lahum alaha qala innakum qaumun tajhalun inna ha'ula'i mutabbarun ma hum fihi wa batilun ma kanu ya'malun qala aghayra allahi abigikum ilahan wa huwa faddalakum ala al'alamin. Shine ubangiji ta'ala yake fada wa jawazna bi bani isra'ila al-bahra, mu ne muka ketare teku da jikokin Yaqub alaihi salam, mutanen annabi Musa lokacin da Fir'auna da mabiyansa suka biyo baya, bayan annabi Musa da jama'arsa sun sulale a cikin dare, sun tattara yanasu yanasu, sun fita daga birnin Masar da umarnin Allah subhanahu wa ta'ala, suka kama hanyar da take kai su gabar teku. Sun yi so bakin teku suka ce inna da mudrakuna, lalle mu za a cin mana. Lokacin da jama'u biyu suka ga juna, Fir'auna da mabiyansa sun hango annabi Musa da jama'arsa, annabi Musa da jama'arsa sun hango Fir'auna da rundunarsa, mutanen annabi Musa suka ce inna da mudrakuna. Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna da mudrakuna, lalle mu za a cin mana. Qala kalla, annabi Musa ya ce ko daya, ya ce wallahi ba yadda za a yi a cin mana, inna ma iya rabbi sayahdi, lalle ubangiji na tare da ni da sannu zai nuna mun hanya, da sannu zai nuna mun mafita. Wannan ma'iya ce khassa wanda ba ta kasancewa ga kowa in ba bawon Allah na kurai. To shine anan ubangiji ta'ala yayi wahayi ga annabi Musa cewa ya bigi teku da sandarsa, yana bugon tekun. Ubangiji ta'ala ya ce fanfalaka fakana kullu firqin kadaudil azim, teku take yanke ta bushe ta yi hanyoyi, kamar yadda ubangiji ta'ala ya fada a can cikin suratul a'raf, haka ya fada a can cikin suratul yunus, haka ya fada a cikin suratul daha, haka cikin suratul shu'ara. Teku ta bushe ta zama hanyoyi, annabi Musa da jama'arsa suka wuce, Fir'auna da rundunarsa sun shigo, ubangiji ta'ala ya sanya teku ta ruhu tarhi da su gaba ɗaya suka halaka. To shine anan ubangiji ta'ala yake ba mu labarin cewa mu ne muka ketare teku da banu Isra'il jikokin Yaqubu alaihi salam mutanen annabi Musa fa atau ala qaumi yaqufuna ala asnamin lahu suka iso ga wasu jama'a wanda sun dukufa akan bautar wasu gumakansu an gane ko sun dukufa akan bautar gumakansu mutanen annabi Musa suka tarar da waɗannan mutane me suka yi sai suka ce ya Musa ja Allahna ilahan kama lahum aliha ya Musa to ai mu ma ya kamata ka sanya mana wani Allah na daban mu ringa bauta masa kamar yadda waɗannan jama'a suke da allolinsu kai tsaye annabi Musa ya ce musu innakum qaumun tajhaluna lalle ku mutane ne waɗanda suke kuke jahiltar ƙarshen lamarinku a ghairallahi abidikum ilah shine yace inna ha'ula'i mutabbarun ma hum fihi lalle waɗannan fada kuke gani abinda suke ciki na bautar wani Allah to me hallakar da su ne wa ba'ilun ma kanu ya'maluna duk abinda suke aikatawa na bautar wani ba Allah ba batacce ne ba za su samu lada didi da misuka da zarra illa kawai azaba hallaka da tabewa sai yace a ghairallahi abikum ilahan shin yanzu wani Allah zan nema muku a matsayin abun bauta wa huwa faddalakum ala alalamin alhali shi ya fifita ku ya daukaka ku ya darjanta ku akan duk wata jama'a da kuka hada zamani da su duk wasu wanda kuka hada zamani da su abun Allah kun fi su daraja kun fi su matsayi kenan kaga wannan butulci ne zalunci ne wanda babu wani zalunci sama da shi Allah da ya fifita ku yanzu shine za ku sama kishiya to shine anan malin yazo da wannan aya an gane ku domin ayar tana kunshe da kissar annabi Musa alaihi salam game da wato jama'ar sabanu Isra'il wanda kar mu manta har yau muna cikin babukan da suke bayani game da kissar annabi Musa wanda kuma wannan kasancewar irin wannan yawa kana ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin suna sababbin musulunta basu jima ba da musulunta kamar yadda yake cikin hadisin Abu Waqid Al-Laysi Allah ya kara masa yadda yace mun fita yakin Hunaini tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa nahnu hudafa'u ahadin bil kufr muna sababbin musulunta ma'ana ba mu jima ba raban mu da kafirci wanda shi kuma wannan yaki na Hunaini kai tsaye ya biyo bayan fathu Makka ne ana gama cin Makka da yaki manzon Allah ya hada rundunar shi da waɗanda suka musulunta radda aka ci Makka da yaki da waɗanda suka zo na zanguna waɗanda suke gehin Makka suka zo suka bada kai suka musulunta gaba ɗayan waɗannan manzon Allah ya tattara su aka fita yakin Hunain yakin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba fita da wata runduna mai yawa sama da wannan yaki sai da ya fita da kusan soje 10,012 to shine Abu Waqid yake faɗa yace famararna bi sidra sai muka wuce da wata magariya yuqalu laha zatu anwa'il ana ce mata zatu anwa'il ma'abuciyar rataye rataye domin mushrikai sukan zo su rataye makamman su a jikinta da nihin wai neman albarka in sun fita fagen daga su yi galaba akan makiyansu su mushrikai suke zawa suke rataye makamman su a jikin wannan itaciya ta magariya wai albarka ce suke nema da ita in sun fita fagen daga in an gwabza su yi galaba su yi nasara akan makiya Abu Waqid ne ce sai muka ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ija allana zata anwa'in kama lahum zatu anwa ya rasulullahi ai mu ma ya kamata a ce ka sanya mana wata itaciya wata magariya wadda mu ma za mu ringa rataye makamman mu muna neman albarka da ita kamar yadda abokan gabar mu mushrikai su ma suke da tasu manzon Allah sai ya ce Allahu akbar manzon Allah ya yi kabbara wannan yana tabbatar mana duk lokacin da abu ya girmama akan ka kai mamaki ba ihu ba ake kabbara ake maza Allah yace Allahu akbar sai yace qultum wallazi nafsi biyadihi kama qalat banu isra'ila li musa yace wallahi rantsuwa nake da ubangijin da mallakar rayuwa take hannunsa tabbas kun fadi yadda banu isra'ila suka fada ma annabi musa lokacin da Allah ya ketar teku da su suka ce ma annabi Musa ishi allana ilahan kama lahum aliha ya Musa samana wani Allah mu ringa bauta masa kamar yadda waɗannan mutane suke da allolinsu annabi Musa ya ce innakum qaumun tajhaduna to shine anan sahabbai suka faɗa menene ya kai su saboda kasancewar sababbin musulunci ne basu kwankwadi ba tauhidi neman albarka ibada ce ba a neman albarka da wani abu sai abinda Allah ya sanya albarka a cikin shi ya shar'anta neman albarka da duk abinda Allah bai shar'anta ba wannan shirka ne shi yasa anan manzon Allah ya ce kun fada yadda banu Isra'ila suka fada an gane ko duk wani abu da zaka je ka nemi albarka da shi abinda bai tabbata ba a shari'a a nemi albarka da shi to wannan shirka ce kamar yadda manzon Allah ya kamanta abinda suka faɗa da abinda su mutanen annabi Musa suka faɗa a takaice dai shine yazo da wannan aya an gane ko shine yace ya akufuna ko ya akifuna an gane ko duka wannan lugha ce yazo ya akifuna ya akufuna ala asnamin lahum suna lazimtar wato bautar gumakansu min al itikaf ne ya aka ce al itikaf ko kuma al ukuf shine al luzum al-luzum was-sabat lazimtar abu shine yace inna ha'ula'i mutabbarun mutabbarun malan yace ay khusran mutabbarun ma hum fihi abinda suke ciki na bautar wani Allah mutabbarun ma'ana mai halakar da su ne mai tabar da su shine malan sai yazo da kalmar da za ta fassara mana mutabbarun ayar da take cikin suratul isra wal yutabbiru ma alaw tatbira an gane ko wali yutabbiru ay yudammiru min at-tatbir ne at-tatbir shine wato at-tadmir ruguza abu ka halakar da shi shine yace wali yutabbiru ay yudammiru ma alau ay magalabu abinda suka yi rinjaye akan shi shine anan malam sai zo mana da hadisin Jabir ibn Abdullah Allah ya kara musu yadda yake fada kunna ma ar-rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama najinil kabas yace wata rana mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato muna tsunku ƴaƴan iccen aswaki idan aka ce al-kabas shine ƴaƴan iccen aswaki wa inna rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama qala manzon Allah sai ya faɗa yace alaikum bil aswadi minhu manzon Allah yace ku lazinci tsunku wanda yake baki daga cikin sa ma'ana ƴaƴan iccen na aswaki manzon Allah yace ku lazinci tsunku wanda yake bakaki lafazin alaikum ismu fi'ilul amr ne bi ma'ana ilzamu kamar yadda Allah ya faɗa ya ayyuhallazina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla idza hataytum alaykum bil aswad minhu manzon Allah yace ku lazinci tsunku bakake daga cikin wannan ƴaƴan iccen na aswaki fa innahu atyabuhu manzon Allah yace shine mafi dadi ga dabba tafi jin dadin sa alu sai suka faɗa suka ce a kunta tar algana ya manzon Allah shin ka kasance ba kana kiwon kankanan dabobi saboda abin ya ba su mamaki in ba wanda ya saba kiwon dabobi ta yaya zai san cewa ga abin da dabba ta fi so nau'i na ciyawa da abin da ya kama da haka su suna kakkabo ƴaƴan iccen ne na aswaki manzo Allah sai ya ce a ku kakkabo wanda yake baki yafi dadi to wannan fada da manzo Allah ya musu sai suka masa tambaya suka ce a kun da tar algana ya rasulullahi shin da kana kiwon dabobi ba Allah sai yace wa halimin nabiyin illa wa qad ra'aha ai babu wani annabi daga cikin annabawan Allah faci yayi kiwon kankanan dabobi idan aka ce al-ghanam ismul jins ne kankanan dabobi tumakai da awakai kamar yadda in aka ce sha ismul jins ne tinkiya da akuya, tinkiya sunanta wanda yake banta da ita abban, kamar yadda akuya alma'az ga yacin wamina abban sunai ne wamina alma'az sunai. Amma in ka ce alganan kananan dabobi raƙumi da saniya ba sa ciki, an gane ko? Haka in ka ce asha suna ne wanda ya haɗa tinkiya da akuya, raƙumi ko saniya ba sa ciki. Maza Allah ya ce ai babu wani annabi daga cikin annabawan Allah illa wa ƙadar ahafa ce ya yi kiwon ƙanƙanan dabobi. Wannan hadisi dangantar shi da wannan babi domin wannan gaba, babu wani annabi daga cikin annabawa faci ya yi kiwon dabobi, kenan annabi Musa ku yana daga cikinsu, an gane ko? Domin nafiyun ne wa isbat, nafiyun wa isbat siga ce min siyagil umur, babu wani annabi daga cikin annabawan Allah faci ya yi kiwon dabobi. Kamar yadda kuma hadisi yana cikin sunanin Nasa'i, wato hadisin da wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake fada, shi yake fada yake cewa ba buisa Musa wa huwa ra'i gana, an turo annabi Musa halin yana mai kiwon wato kankanan dabobi, lokacin da ma'abuta raƙuma da su da ma'abuta kankanan dabobi suka ringa ma juna alfahari, su masu manyan dabobi raƙuma suke nuna cewa sun fi masu kiwon ƙanƙanan dabobi daraja da matsayi, sun fi su dukiya, sun fi su komai. Sai manzon Allah yake faɗa yake cewa annabi Musa an turo shi yana mai kiwon ƙanƙanan dabobi, daraja kuwa ai babu sama da annabta a gun Allah. Duk wani matsayi da Allah yake kai bawa matsayi wanda yake madaukaki kululuwa ita ce annabta da manzanci, yasa annabawa da manzanni suka fi kowa daraja a gun Allah subhanahu wa ta'ala. To wannan shine dangantar hadisin da wannan babi, kamar yadda hadisi ne sahihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake fada yake cewa wato babu wani annabi daga cikin annabawa faci yana kiwon dabobi. Aka ce har kai ya manzo Allah yace hanni, yace wallahi, yace ni ma na kasance mutanen Makka sukan hada mun dabobin su na kora su bayan gari su yi kiwo da yamma in dawo da su, lokaci zuwa lokaci suna haɗa mu wasu ƴan canji. To hikima ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala game da sunnanta ma annabawansa kiwon ƙanƙanan dabobi ba don komai ba, don annabawa su siffanta da wata sifa fiyayya a gun Allah, ita ce sifa ta kaskanta kai, ta rashin ɗaukan kai a matsayin wani abu, mutum ya kaskanta kansa. Wannan sifa ce madaukakiya a cikin dukkan sifofin da mumini yake siffanta da su, shi yasa ai Allah ya kebance aljanna cewa ta masu kaskanta kai ce, tilka darul akhiratu naj'aluha lilladhina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin. To dan annabawa su dabi'antu da wannan dabi'a, su siffanta da wannan sifa ta kaskanta kai, Ubangiji ta'ala ya sunnanta musu duk wani annabi da duk wani manzo sai yayi kiwon kankanan dabobi. Sannan bugu da kari, domin kuma annabawa su saba da kadaita, ka san shi makiyayi kullun shi kadai ne, shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kafin Allah ya turo shi a matsayin manzo ai ya kasance yana kebanta shi kadai a cikin kogon Hira, ya kwashe wasu kwanuka yana bautar Ubangijinsa, an gane ko? Don su saba da wannan kadaici, Ubangiji ta'ala ya sunnanta musu kiwon dabobi. Kuma yana daga cikin hikimomi don kasancewar wani horo ne ake ba su, an gane ko? Game da aikin da zai kasance a kansu nan gaba. Yanzu misali, mutumin da ya yi kiwon dabobi waɗanda suke marasa hankali, kiwon jama'a masu hankali zai zame masa wahala? Kaga dai dabba dai ba ta da hankali, kuma ga su nan dabobi kowace iya rashin hankalinta daban. To shi yasa tarbiyya ce Allah yake ba annabawa, horo ne ake ba su game da nauyin da za su dauka na jagorancin al'umma, kuma kasancewar shi makiyayin kankanan dabobi yana da wata siffa da yake siffanta da ita, siffa ta tausayi. Siffa ta tausayi kamar yadda manzon Allah ya siffanta ma'abuta kankanan dabobi, kiwon kankanan dabobi da tausayi. To kaga su kwa annabawan Allah abinda suka yi fice akan shi shine tausaya ma al'umma, zukatansu cike suke da tausayi. Shi yasa annabin Allah shi kullun famar shi shiryar da jama'arsa, shiriya babu wani annabi da za a yi masa tayin hallakar da al'ummarsa face sai ya nemi jin kai na Allah cewa a tausaya musu. Shi ko sunna ce ta Allah in dai lamari ya riga ya kai karshe wanda Allah ya kaddara musu tabewa da halaka, dole abinda zai same su sai ya same su na azaba da Allah ya hukunta musu. To shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk cutar wadda mutanen Taif suka yi masa lokacin da Allah ya turo masa mala'ika Jibrilu tare da mala'ikan da yake wakiltar duwatsu, yamma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace masa ni mala'ika ne mai wakiltar duwatsu da umarnin Ubangiji, an turo ni ne domin ka umarce ni waɗannan mutane in aikata abinda kake so da su. Mala'ikan har yake bashi shawara yace in har kana so wannan duwatsu manya biyu na Makka in jefa musu gaba ɗaya su nike su zama gari, yace yanzu ayi a gama. Manzo Allah yace a bana bukatar haka, abinda nake fata daga cikin tsatsan su Allah ya fitar da waɗanda suke masu tauhidi, waɗanda za su ringa kadaita shi da bauta. Kaga wannan tausayi ne wanda Allah ya kimsa a cikin zukatan annabawa. To yana daga cikin hikimar kiwon dabobi da Allah ya sunnanta ma annabawa da manzanni don su siffanta da wannan sifa ta tausayi, kuma su siffanta da sifa ta kaskanta kai, kuma ya zamanto sun tarbiyyantu a game da jagorancin al'umma. Sun yi kiwon, sun yi jagorancin waɗanda ba su da hankali, to ina ga masu hankali, kuma don su saba da kadaita. Babun وإذا قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قال أبو العالية العوان النصف بين البكر والهرم وقوله فاكئ أي صاف وقوله لا ذلول أي لم يذلها العمل وقوله تثير الأرض أي ليست بذلول تثير الأرض ولا تعمل في الحرث وقوله مسلمة أي من القلوب وقوله لاشية أي بياض وقوله صفراء إن شئت سوداء ويقال صفراء كقوله جمالات صفر وقوله فدارأتم أي اختلفتم. وتوانم بابيني واندك بياني game da fadar Ubangiji mai girma da daukaka a cikin suratul Baqara, wanda ita ma kissar ayoyin sun kunshi kissar annabi Musa alaihi salam. Shine Ubangiji ta'ala yake fada wa iza qala Musa liqaumihi, ba su labari lokacin da annabi Musa ya fada ga mutanansa inna Allah ya amurukum an tazbahu baqara, lalle Ubangijin ku yana umarnin ku ku yanka saniya. Wannan kwa a sababin wani kuke da suka kawo ma annabi Musa an yi kisan kai a cikinsu, amma sun rasa sun jahilci wane ne yayi wannan ta'addanci. Suka zo gun annabin Allah, annabi Musa ya roƙa musu Allah ya bayyana musu wanda yayi wannan ta'addanci domin ya cancanci abin da ya dace na hukunci. Annabi Musa alaihi salam ya roƙi Ubangijinsa, Ubangiji ta'ala sai ya turo masa sakon cewa ya ce da su su yanka saniya, inna Allah ya amurukum an tazbahu baqara, Ubangijin ku na umarnin ku ku yanka saniya. Qalu, sai suka faɗa ga annabi Musa a tattakizuna huzwa, yanzu ka maida mu abin izgili, mun ce ka roƙa mana Ubangijin ka ya bayyana mana wanda yayi wannan ta'addanci, ka ce da mu wai ku yanka saniya. A tattakizuna huzwa, yanzu ka maida mu abin izgili. Qala a'udhu billahi an akuna min al-jahili. Annabi Musa yace ina neman tsari da kariya da Ubangiji na, an akuna min al-jahilin, da zan kasance daga cikin jahilai waɗanda suke wawaye, domin ba kowa yake izgili da abin da bai dace ba a yi izgili da shi sai wawa. Gane ku? A'udhu billahi an akuna min al-jahilin. To a lokacin nan sai suka da suka gane cewa abin nan saƙo ne na Allah, Musa ba yana ba'a bane da su. Sai suka ce masa, ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi, roƙa mana Ubangijinka ya bayyana mana wata saniyar ce wadda za mu yanka. Ubangiji ta'ala ya ce, innaha baqaratun la faridun wala bikirun, saniya ce wadda take ita ba tsohuwa ba, ita kuma ba yarinya ba. An gane ko? Awanun baina zalika, matsakaiciya ce tsakanin wato tsohuwa da yarinta. Shine anan malam ya zo mana da wannan kalima. Awanun ya ce, qala abul aliya, abul aliya Allah ya ji kansa na faɗa ma'anar awanun ya ce, ai annasabu baina albikri wal harima, tsaka tsakiya ce tsakanin ki, matsakaiciya ce kenan tsakanin yarinta wato da tsufa. Awanun baina zali, faf'alu ma tu'maruna. Annabi Musa ya ce, ku aikata abin da aka umarce ku. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha, suka ce, ya Musa roƙa mana Ubangijinka ya bayyana mana ma launuha, menene launin ta ita sani yadda ake so mu yanka. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'ul launuha tasurru an-nazir. Ubangiji na faɗa, innaha baqaratun safra'u, wato saniya ce wadda take rawaye rawaya, faqi'ul launuha kuma launin ta ya ciza, tasurru an-nazirin, tana kayatar da masu kallanta, ma'ana duk wanda ya ganta sai ta burge shi ta kayatar da shi. To shi ne yace faqi'un ay safin, kenan launin ta tacacce ne. An gane ko? Masara ce rawaye rawaye ce, ko kuma wato rawaye rawaye kamar yadda malam ya faɗa anan, shi ne yace safra'u rawaye rawaye, in shi ita sauda, in ka so ka ce baka. An gane ko? In ka so ka ce baka. Sai malam ya zo da fadar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul mursalat, ka annahum jimalatun jimalatun sufrun, sufrun ay sudun. An gane ku? Wato karan wuta wanda jahannama take watsarwa, shi ne Ubangiji ta'ala ya ce, ka annahu jimalatun sufrun, ka ce wato baƙaƙen raƙumma ne. To shi ne safra'u, malam ya ce in shi ita ka ce sauda baka kenan. Shi ne ya ce inna ha baqaratun safra, ka ce rawaye rawaye ko ka ce baka, faqi'ul launuha, launin ta ya ciza, ta surrun nazirin, tana kayatar da masu kallanta. Alud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya, innal baqara tashabaha alaina wa inna insha Allahu lamuhtadun. Suka ce, ya kai Musa roƙa mana Ubangijinka dai, yubayyin lana mahiya, ya bayyana mana ainihin ita wannan saniya. Suka ce, innal baqara tashabaha alaina, lalle shanu sun rikita a kanmu, mun kasa gane wacce ce ake ne. Innal baqara tashabaha alaina, suka ce lalle shanu, ma'ana sun rikita gare mu, ma'ana sun kamanci juna, suna da yawa. Wa inna insha Allah, suka ce lalle mu in Allah ya so, tabbas la muhtaduna, masu shiryuwa ne izuwa saniyar da ake so mu yanka. Shine anan Ubangiji ta'ala sai ya turo sako, inna ha baqaratul la zalul tusirul arda wala tasqil harsa musallamatun la shiyata fiha qalu la ana ji'ta bil haqq fadhabahu wa ma kadu yaf'alu.
Ubangiji ta'ala ya ce innaha baqaratun saniyar da ake so ku yanka saniya ce la zalulun ba saniya bace ba wadda take hurarra tusirul arda wadda take furciko kasa ma'ana take tada kasa wala tasqil harsa kuma bata shabban ruwan gona ma'ana bata shayar da gona an gane ko ita ba saniya bace wadda ake noma da ita a furciko kasa kuma ba saniya bace wadda take bar ruwan shuka musallamatul kubtatta ce game da duk wani aibi lashi ya tafi ha ma'ana ba ta da wani launi in ba nata ba in aka ce shiya shine ma'ana launi shine malama ne yace ai bayabun ma'ana fari shiya kenan bayabun an gane ku kenan wannan launi da Allah ya faɗa inna ha baqaratun safra kawai safra ce ba ta da wani abu wanda yake na wani launi na daban kenan ko wani fari ko wani baki da abin da ya kama da haka musallamatul lashi ya tafi ha shine malama yace nan da yace to sai wannan lazalulun sai yace ai lam yuzilla hal amal aiki bai horar da ita ba kenan ba saniya bace horarra tusirul arda ay laysat bi zalulin tusirul arda ba horarra saniya bace wadda take burjuko kasa take tada kasa domin noma wala ta'amalu fil harsi kuma bata aiki game da shayar da shuka musallamatun ay min al uyub kubtatta ce game da duk wani aibi lashiyata aiba yabu ma'ana ba ta da wani launi in banda nata wanda Allah ya bayyana qalu la ana ji'ta bil haqqi suka ce da annabi Musa yanzu ka zo da gaskiya kenan tun can da me ake yi wanda wannan yana daga cikin rashin ladabin su banu Isra'ila ga annabawan Allah duk zance yanzu farko cha suka yi masa wai a tattaki zuna huzuwa to me ya gama annabin Allah da izgili wanda annabin Allah duk abinda zai faɗa da duk abinda zai aikata gaskiya ne wanda annabin Allah yayi hannun riga da izgili amma suka ce masa a tattaki zuna huzuwa kuma duk wannan bayani da yake musu suka ce a al'ana ji'ta bil haqqi yanzu ne ka zo da gaskiya suka gane ainihin saniyar shine kamar yadda ake faɗa sun same ta a gun wata dattijuwa kamar yadda da yazo a cikin wasu riwayu daban-daban to a lokacin nan fa zabahu ha suka je suka sayi wannan saniya suka yanka ubangiji ta'ala ya ce wa ma kadu ya fa'aluna basu kusanta ba da za su aikata abin da aka umarce su shine a can Abdullahi dan Abbas yake cewa in ba dan sun ce insha Allahu la muhtaduna har kiyama da tambaya za su ringa yi ana ba su amsa kuma ba a bayyana ba za su iya ganewa ba wacce ce za a yanka amma da suka yi tugaciya da mashi'a ta Allah ubangiji ta'ala sai ya bayyana musu kuma wannan yana nuna mana ta'annutin banu Isra'ila wanda kuma wannan yana nuna mana haruncin ta'annuci shishigi da zurfafawa a cikin addini in aka ce kai abu kaza kawai i ka tsaya ka ce a menene kaza ne a abu kaza menene wannan duka shishigi ne in ka nemi wahala Allah sai ya wahalta da kai sai ya dora maka wani shi yasa ai lokacin da manzala sallallahu alaihi wasallama yana cikin huduba a hajjinsa ta ban kwana yake fada yake cewa ya ayyuhan nasu qad farada Allahu alaikum alhajja fa hujju ya ku jama'a ku san da cewa Allah ya farlanta muku hajji ku je ku yi hajji al-aqra ibn hadis at-tamimi Allah ya kara masa yadda sai ya tashi ya meke yace a kulli ani ya rasulullah ya manzan Allah a kowace shekara ne zamu je mu yi hajji fa sakata rasulullah sallallahu alaihi wasallama hatta qalaha salasan manzan Allah ya ja bakin sa ya kyale bai tanka masa sai da ya maimaita wannan tambaya sau uku a kulli ani ya rasulullah a kowace shekara manzan Allah sai yace law qultu na'am la wajabat wa la mastata'tu yace wallahi da na ce i yace da hajji ta zama wajibi akan ku duk shekara sai ka kulle kudi in dai kana da hali ka je kai duk shekara manzan Allah yace wallahi da ta zama wajibi akan ku duk shekara wa la mastata'tu manzan Allah yace alhali ku ba za ku iya ba shi yasa sai yace zaruni ma taraktukum fa inna ma ahlakal ladina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim a ƙarshen hadisi manzon Allah yace ku kyale game da duk abinda na kyale ku duk abinda na bar ku manzon Allah yace ku kyale yace abinda ya halakar da wanda ke gabanin ku na al'ummu yawan tambaya tambaya ta ta'annuti ta kokonto da kuma saba ma annabawansu wannan hadisi yana cikin sahihu muslim kaga anan inda farko da aka ce musu ku yanka saniya koma wace saniya suka samu suka yanka tayi to amma yin suka ringa tambaya ma hiya ma launuha ma hiya an gane ko farko ma hiya inna ha bakaratul la faridun wala bikr awanu baina zalik fa fa'alu ma tu'maru ma launuha inna ha bakaratun safra'u faqi'ul launuha tasurrun nazirin ma hiya innal baqarata shabaha alaina wa inna insha Allahu la mutadun qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tusirul arda wa la tasqil harfa musallamatul lashiyata fiha qalu la ana ji'ta bil haqqi fadhabahuha wa ma kadu yaf'alu sai yace wa iz qataltum nafsan faddara'atum fiha faddara'atum ay iktalaftu wanda shine farkon kissar wa iz qataltum nafsan ku tuna lokacin da kuka kashe wata rai an gane ku saboda wannan an danganta zuwa gare su saboda kasancewar in mutun daye abu in dai ya kasance da yardar wasu daga cikin jama'a to zubin gora ake musu in dai da yardar su da amincewa shine Allah yace ku tuna lokacin da kuka yi kisan kai faddara'atun fiha kuka ringa sabani game da ita wannan rai kuka ringa tunkudar juna wannan su ce a aswana ne wannan su ce a aswana ne sai yace wallahu mukhrijum ma kuntum taktumuna ubangiji ta'ala mai fito fili ne da abinda kuka kasance kuna koyewa Allah zai bayyanar da shi to shine dai a ƙarshe ubangiji ta'ala yace ku bigi shi wannan mamaci da wani bangare na wannan saniya in kun yanka Allah mai bayyana bangaren tare da cewa wasu suna cewa wato jilar ta ce wasu su ce da halishi wasu su ce da wani bangare ne shi dai Allah ya ce ku bige shi shi mamacin da wani bangare na wannan saniya suka aikata kai tsaye ubangiji ta'ala ya rayar da shi ya tashi ya yi bayani da wani da wani da wani su suka kashe ya ce kazalika yuhyi Allahul mauta Allah ya nuna muku haka kazalika yuri wannan wai suka tantum faddaratun fi wannan faqul nadribuhu bi ba'dihha kazalika yuhyi Allahul mauta wa yurikum ayatihi la'allakum ta'qilun yadda kuka ga wannan ya rayu to haka ubangiji ta'ala zai rayar da matacci idan yinin kiyama yayi kuma yayi haka ne dan ya nuna muku dalilan kudirar shi dan ku hankalta ku dushi inda aka sa gaba to a takaice dai wannan babi wannan aya ayoyi da malam ya kawo ita ma tana daga cikin jumullar kissar annabi Musa domin muna cikin kenan baban da ke bayani game da kissar annabi Musa domin muna cikin kitabu ahadithul anbiya insha Allah muna zamu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.